Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 22 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai lamunta da duk wani yunkurin gurgunta tsarin demokradiyyar kasar ba. Sannan a jiya Talata, ƴan majalisar wakilan Amurka sun samu rarrabuwar kauna bayan sauraron rahoton bayanan sirri kan Iran. Haka zalika a halin da ake ciki kuma majalisar wakilan Amurka ta sake rubuta takardar umarnin gurfana ga wasu tsofaffin manyan haduman fadar shugaban Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a garin Batsaran jihar Katsina, inda wasu ƴan bindiga suka kashe mutane sama da 10 a cikin ƴan kwanakin nan. Bayan haka za ku ji cewa wata kungiyar ƴan bindiga a yankin Niger Delta ta yi barazanar kafa jamhuriyarta. Muna kuma dauke da rahoto akan kudin kujerar hajjin bana a Najeriya da aka kara. Sannan muna nan kuma tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adle Ture shirya zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya ce ba zai amincewa duk wanda zai kawo rikici ga tsarin mulkin demokradiyyar kasar ba, bayan da wani rikici ya barke tsakanin ƴan sanda da magoya bayan Prabowo Subianto, wato tsohon general ɗin sojan kasar, wanda ya faɗi zaɓe da aka yi a kwanan nan. Gwamnan Jakarta ya ce akalla mutane 6 ne aka kashe kuma fiye da 200 suka samu raunuka a tashin hankalin ranar Laraba. Ba za mu bayar da wata damar yin tashin hankali ba, musamman ma waɗanda za su lalata ƙasar Indonesia, in ji shugaban ƙasar da aka zaɓa kwanan nan, wato Widodo, yayin da yake ganawa da manema labarai. Inda ya ƙara da cewa ‘yan sanda da sojan ƙasar za su ɗauki matakai masu tsauri a bisa doka. Hukumomi sun ce masu zanga-zangar sun ƙi watsewa, yayin da ‘yan sanda suka yi ƙoƙarin shawo kan mutane domin su fita, suna cewa watan Ramadan ne kuma ya kamata su guji yin tashin hankali a lokacin wannan wata mai tsarki. Masu zanga-zangar sun sanya wuta a barikin ‘yan sanda da motocinsu. Bayan haka, ‘yan sandan sun yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar. A jiya Talata, ‘yan majalisar dokokin Amurka sun samu rarrabuwar kawuna game da barazanar Iran a kan Amurka. Bayan rahoton bayanan sirri da kwamitin tsaro na ƙasa na gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar ga ‘yan majalisar wakilai da dattawa a jiya Laraba, sun bayyana mana yadda irin barazanar da Iran ke wa Amurka yanzu ta bambanta da ta baya, da kuma cewa mai yiwuwa ana gab da kai hari kan muradin Amurka da sojojinta. In ji Sanata Lindsey Graham, mai wakiltar jihar South Carolina, wanda yake magana da manema labarai bayan wani taron sirri inda ya gana da sakataren harkokin waje Mike Pompeo da sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan da hafsan hafsoshin Amurka General Joseph Dunford. Akwai ƙaruwar barazana daga Iran da ‘yan kanzaginta, a cewar wani fitaccen ɗan jam’iyyar Republican a kwamitin harkokin waje na majalisar dattawa, wato Michael McCall, mai wakiltar Texas. ya kara da cewa muna da damuwa sosai game da sojojinmu da Iran ke musu barazana da kuma yiwuwar Iran ta kai musu hari a cikin kasar Iraki. Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya rubuta takardar umarnin gurfana ga wasu tsofaffin manyan hadiman fadar shugaban Amurka ta White House, bayan da tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya kibin umarnin takardar gayyata da majalisar ta tura masa don ba da shaida akan shugaban Amurka Donald Trump ya karya doka ko a'a. Shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler ya ce kwamitin naso ya ji daga bakin tsohuwar daraktar sadarwa wato Hope Hicks da shugabar ma'aikatan McGahn wato Annie Donaldson. An umarce su da su samar da takardun bayanai kuma an kira su da su bayyana a gaban majalisar wakilai zuwa watan gobe. Dab da yin murabus ɗinta a watan Maris na shekarar 2018, Hicks ta shaidawa kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri cewa a wasu lokutan ta kan share abinda ta kira ƙaryar da ba ta cutarwa ba saboda Trump. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rushewar da daular kungiyar 'yan ta'addan ISIS ta yi a Syria da Iraki bai nakasa reshen kungiyar ta'addanci a Afghanistan ba. Wani sabon rahoton sirri ya nuna cewa kungiyar mai suna ISIS Khorasan tana ci gaba da ƙara yawan membobinta wanda yanzu yawansu ya kai 5,000, kusan iyaninka sau 5 kamar yadda aka kiyasta a shekarar bara. Yayin da suke mayar da hankali wajen faɗaɗa yawansu da kuma kai sababbin hare-hare. Jami'an soji sun ce yawan 'yan ISIS Khorasan nasu a cikin wani rahoto wanda dakarun sojan Amurka da ke Afghanistan suke fitarwa a cikin farkon kwatan shekara, wanda babban sakatare janar na shirin Operation Sentinel ya fitar a jiya Talata cewa an kiyasta ISIS Khorasan da na da 'yan bindiga a Kabul da kuma yankunan Nagarhar da Kunar da sauran sassa na arewa maso gabashin Afghanistan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe yau, a cikin 'yan kwanakin nan wasu munanan hare-haren 'yan bindiga sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a jihar Katsina. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari, wanda ya fito daga wannan yankin, ya bayyana mana halin da ake ciki a garin Batsari a wannan hirar da na yi da shi.
To a gaskiya Batsari, mutanen Batsari na zama cikin wani yanayi na tashin hankali yanzu haka. Domin kuwa waɗannan 'yan bindiga masu kashe mutane su yi garkuwa da su sun ji sun addabi kusan ƙauyuka da dama na garin Batsari. Yanzu haka da safiyar nan yau aka yi jana'izar mutum 14 a kofar sarkin Batsari, sannan a can wani ƙauye 'yan Damji can ma an yi jana'izar wasu mutum 2. Sannan magana nan da nake yi da kai ma a can yankin Shekewa, a wani ƙauye ne a can kusa da Batsari ɗin, 'yan bindigan akwai gawawwakin mutum 3 suna nan sun hana ma a ji a ɗauko gawawwakin. Kusan wannan al'amari yanzu ya zama wani tashin hankali tun kusan shigowar azumi duk safiya, sai an je wani ƙauye an tada garin. Akwai garuruwa sama da 7 yanzu duk mutanen waɗannan garuruwan suna cikin garin ba tare da gudun hijira.
To izuwa yanzu hukumomi sun ɗau wani mataki akan wannan kisa da ake wa mutane da garkuwa da ake da su a nan yankin Batsari?
To gaskiya su dai hukumomin sun ce suna ɗaukar mataki kamar yadda ake ji a kafafen labarai, amma a can zahirin gaskiya duk ƙauyen da suka je 'yan ta'addan nan sai an yi awa 3 ana kashe mutane ana kona gidaje, sannan daga baya jami'an tsaro su zo. To kaga abin da gaskiya akwai tada hankali matuƙa, matakan tsaron da ya kamata a ce an ɗauka gaskiya ba a ɗauka yadda ya kamata ba. Ya kamata idan an ba da sanarwa cewa ga gari 'yan ta'adda sun je, to kamata ya yi ba sai an ɗauki dogon lokaci ba, ya kamata cikin lokaci a ce an ji an kai mutane dauki. To amma duk korafe-korafen da muke samu daga jama'a kusan daukin da ya kamata a kai cikin lokaci ba cikin lokacin ya kamata ake a kai shi ba sai bayan an ci an gama sannan daga baya ko sojoji ko jami'an 'yan sanda su je su kai dauki a wurin.
To izuwa yanzu a ita jihar Katsina ta dau wani mataki haka a hukumance?
To matakin da yi shi ne a ce an tura jami'an tsaro to kuma gaskiya bai isa ba. Abin ya wuce biyar da mutane suke zaton shi wannan tashi hankalin ba karamin tashi hankali ba ne an ba ka manta ba shi kan shi gwamnan jihar Katsina ya fito kwanaki ya ce gaskiya jihar shi kwana a fama da 'yan ta'adda ya kamata a kawo ɗauki.
Mustapha Nasiru Batsari kenan a hirar da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe yayi da shi. A cikin shirin mu na dare yau zamu so mu ji ra'ayoyinku akan shin ta yaya kuke gani za a iya bullowa kashe-kashen da ake yi a wasu sassan Najeriya. Sai mun ji daga gare ku. To daga arewacin Najeriya yanzu kuma zamu leƙa yankin Niger Delta da ke can kudancin kasar inda a kwanan nan wata kungiyar 'yan bindiga mai suna Niger Delta Republic Fighters ta yi barazanar dakatar da ayyukan haƙamai a yankin da kuma ballewa daga Najeriya. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto yayi mana ƙarin bayani a wata hira da nayi da shi.
Yawa to kamar da kike ne Haji Amuri ita wannan kungiya ta 'yan bindiga ta yankin Niger Delta ta fitar da wata sanarwa ne inda ta ayyana cewa za ta balle daga tarayyar Najeriya daga ranar 1 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Cikin wata sanarwa da shi ne magana da yawun ita wannan kungiya ne fitar ta 'yan bindigar yankin Niger Delta ya ayyana cewa sun ɗau wannan mataki ne bisa la'akari da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a shekara 4 da ta yi suna mulki ba ta ayyana wani abin a zo a gani ba ga 'yan yankin na Niger Delta da ma yankin na Niger Delta baki ɗayansa. Kungiyar ta ci gaba da cewa akwai wasu dattawan yankin Niger Delta da aka mayar gugar yasa kamar shi wato waɗanda ake ganin dattawa ne na yankin da kuma babban mai shari'a wanda aka dakatar a baya-bayan nan Mr. Walter Onege an mai da su gugar yasa a kan waɗannan da ma wasu batutuwa shi ka suka ɗauki wannan mataki na ɓallewa daga tarayyar Najeriya.
To wannan ita sabuwar ƙungiya ce koko da daɗiya ce?
Ita wannan ƙungiya ba za a ce ta daɗe ba kamar yadda ƙungiyoyi daban-daban na Niger Delta suka yi ƙaunin suna irin men da sauran ƙungiyoyi kamar a baya ta taɓa ɓullowa amma dai an ɗan kwana biyu ba a ji ƙungiyar ta ba kusan shekaru huɗu kenan. Yanzu wannan barazana da ta fitar zai zama wani babban ƙalubale da harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta da ma yadda ake kaiwa ana kawowa a yankin da ma tafiyar da abubuwan da suka shafi harkokin gwamnati.
To zuwa yanzu ana ci gaba da harkokin haƙan mai a yankin koko wannan barazanar ta shafi ayyuka?
Yawa zuwa bayanan da na tattara suna nuna cewa kamfanin mai na ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da wata matsala ba. Sai dai wasu ma'aikatan kamfanin man da na tattauna da su sun nuna cewa wannan wata barazana ce wanda zai sa su shiga cikin taitayensu game da yadda suka san 'yan bindigar Niger Delta idan suka ayyana wani lokaci akan samu barazana ta kai hare-hare a sassa daban-daban inda ake haɗar ɗanyen mai.
To hukumomin yankin sun san da zama wannan ƙungiyar ta 'yan bindiga?
Kamin mu yi mana tattaunawa na yi magana da mai magana da yawun rundunar jam'iyyar tsaro ta Operation Delta Safe ya ce zuwa yanzu ba su da wannan labarin za su bincika kuma daga baya za su sanar mu manema labarai abinda suka ɗauki ita wannan sanarwa.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Hukumomin aikin haji na jihohin Najeriya sun sanar da kuɗin kujerar hajjin bana da suka kai naira miliyan 1,500 da ɗan ɗori. Hukumar ta bayyana dalilin da ke sa a samu irin wannan ƙarin kuɗin kujerar. Ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana.
Biyo bayan izini daga hukumar al'adar Najeriya kan ayyana kuɗin kujerar hajjin bana, jihohi na bayyana farashin kujerar da bai gaza naira miliyan 1.5 ba. Kaduna da Katsina na daga waɗanda suka bayyana kuɗin kujerar, inda a Kaduna bana ba batun ƙarama da babbar kujera wajen guzuri kowa zai samu dala 800. A Katsina hukumar al'adar jihar ta ayyana kuɗin kujerar naira miliyan 1,519 da naira 113.10. Daraktan hukumar al'adar jihar Alhaji Muhammadu Aborimi a wata sanarwa ya buƙaci masu niyyar tafiya hajjin su kammala biyan kujerar zuwa ƙarshen watan nan. Hukumar Alazan na hakun tashi nana ta dalilin tashin farashin kujerar kan tashin farashin masauki, sufuri, tsadar canjin dala da sauran hidimomi. A wata zanta shugaban hukumar Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce ta hidimar da ba a samu yiwa Alazan ba akan yi lissafin darajar kuɗin a dawo da Alazan haƙƙin su.
A dama can hukumar Alazan ta ƙasa tana yi amma abin ya fi ƙarfafuwa da zuwan wannan gwamnati shugaba Muhammadu Buhari wanda ya bada umarni kai tsaye a tabbatar da an tantance duk abin da ba a yi ma Alhaji ba kuma Alhaji ya biya a bashi haƙƙin sa a maida masa. A shekara ta 2015 an dawo da wajen biliyan 1 da miliyan 500, a shekara ta 2016 an maida wajen miliyan 500 ko 600, a shekara ta 2017 an maida wajen miliyan 800. Abin na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa, bai sanyi ba sosai. Kudin wannan na'urar da bai sanyi ba sai da aka dawo da Alhazan Najeriya kuma aka ba jihohi domin su maida ma kowane Alhaji kudin sa.
A shekarun baya gwamnatin Najeriya kan yi rangwame kan kudin canjin naira zuwa dala da hakan kan sassauta tsadar kujerar. Babban sakataren hukumar Alhazai na Gombe Usman Gurama ya duba yadda lamarin kan shafi tsadar kujerar.
Shekaru uku nan da suka shige din nan duk kusan gwamnatin sukan bada tallafi wajen canjin dala din. Kadan a gwamnatin tana canjin dala kamar mu ce naira 100 riyal to idan sun zo su ce to sun ba wa mahajjata a naira 60 kaga an samu kamar ran naira 40 to gaskiya tun zuwan wannan gwamnati babu haka su kawai yadda dalin ya kama amma na dai ana bada sauƙin a gwamnatance yanzu kamar mu duka akan bamu ne a 305 maimakon 360 da ake sayarwa kasuwanni shi ma ba za a ce wai an bada tallafi bane domin daman kuɗin haka yake ana gani inda gwamnati za ta ci gaba da bada tallafin da ake bayarwa din watakila zai dan rage kuɗi to kuma banda haka din ma gaskiya akwai waɗansu ƴan tsare-tsare da aka kawo wanda kamar kusan a wajen Alhaji ma ba su da wani amfani yanzu kamar a ce air condition a Arafa. To Arafa dai kowa san yadda yake kusa rumfuna yake kuma ba wuni yake ba wani kwana yake ba to amma na an sa dole wasu an sa air condition to air condition din nan ko Alhaji yana biyan wajen riyal 200 da ba kansa to irin wannan kanana-kanana abin da kusan ba su da amfani ana sako su to shi ma yana kara kuɗi din to waɗannan duk su kaɗu na su wato suke sa kuɗin ya yi yawa.
Hakanan Saudiya kan karɓi ƙarin awala da na riyal 2000 ga Alhazan da suka maimaita zuwa hajjin a jere cikin shekarun da ba su gaza biyar ba hakan ko ya shafi har da masu zuwa umra. Bincike ya gano mana cewa wasu daga cikin jihohin kudu maso kudu da kudu maso gabar na da ragin kudin kujerar da ta kan kama miliyan 1,400 da ƴan kai bisa irin hidimar da suka buƙaci a yi wa Alhazan su. Nasura da Mailika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfi 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal Mutarikar asalin ƙasar Najeriya dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan kasar Amurka. To yanzu idan kin koma a Najeriya a Kano zance musamman wani sauyi zaki kaga al'ummar Kano wani sauyi zaki kaga mutanen da ke bari a Najeriya bayan shekaru da shekaru bancin kin zamna shekaru da dama na Amurka.
To ni ma yanzu a takaice ina tunanin so nake in je Najeriya in NYSC ina. So idan na je a NYSC ina duk abubuwan da na koya a nan gurin especially empowerment na mata ɗaukaka mata da yara. Ina son koya mutane musamman mata da yara cewa su ma suna da manufa kuma duk abin da suke so su ga ya gudana za su iya following steps din da suke so su tabbata cewa ya gudana ba sai sun jira ba. Kada da a gida akwai mutane da yawa da suke da ya suna da ability kamar ya suna abin basira suke da basira saboda basira kanshi ba shi ne zai ci gaba da kai ba amma in kana da process da kake yi zai iya ɗaukaka basiran naka ya ci gaba da kai.
To a takaice kina ce in ki koma Najeriya zaki aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ko ki zaki kafa ƙungiya mai zaman kanta da kanki da ki taimaka ma mutane matasa mata?
Idan na je tun da na daɗe ban zauna a nan ba gaskiya zan yi aiki da wani ƙungiyan da ke nan yanzu Najeriya a arewa especially in na ga harkokin da suke kafa nawa ƙungiyan sai na san abubuwan da ake buƙata. Sai da idan zan iya taimakon wanda suka riga da suka fara nasu NGO din idan akwai mutanen da suka fara an akwai abin da zan iya yi don a samu cigabawa ba sai na ƙara farawa daga farko ba sai duk mu haɗa kai ne. Sai ni na san akwai mutanen na sani kafin in bar Nigeria wanda suke yin abubuwa kamar a Borno, a Kano, a Kaduna, to da ma su zan samu in yi magana da ina ma da wata ƙawa da ta fara wata ƙungiya sunan shi I Am Change. Kuma da na koma wannan karan na je January watan farko wannan shekaran na je na samu na ɗan yi aiki da ita na ga abubuwan da suke da suna raising awareness na siyasa da muhimmancin matasa a siyasa sai na samu na ɗan yi na ga abubuwan da suke na taimaka yadda ya kamata ni dai so nake in na je in ba su different perspective to so ni akwai da akwai perspective dukkan ni gida ne kawai na gargajiya da na zo nan sai na ƙara samun wata kamar sanda nake da na zo nan gurin da ina da perspective ina kawai Nigeria yanda na tashi a Nigeria kawai na sani amma da na zo nan na ga cewa akwai su ma mutane akwai yanda suke abubuwan su a nan sai na ga to akwai amfanin haɗa abin da na koya a gida da abin da na koya a nan don in samu ganuwa in taimaka wa mutane a gida sai abin da ya canza mun ni bambanci na da mutanen da ke gida dan na samu yanayin nan na samu wani experience a nan gurin da ba su da shi to idan ba su iya samu su zo ba to ni in kai musu experience din dan su hada su san cewa akwai hanyoyi daban-daban da za su iya samu abu ɗaya da kake so ba dalle bane sai hanya ɗaya ake samu
na gane Maryam Mutare to Maryam tambaya ta ƙarshe ita ce wani kira gare ki ga gwamnatin Najeriya musamman ga shugaba Muhammadu Buhari a matsayin ki ƴar asalin Najeriya wadda ke nan zamne a California a kasar Amurka.
Zan ce gaskiya a Najeriya matasa suna da yawa basira amma babu enough support don su samu su tayar da kansu yanda ya kamata. Abin da nake bukata da gwamnatin Najeriya shine a samu haɗin kai akan duka different cultures din da muke da shi a Najeriya a samu haɗin kai da haɗin gwiwa. Da sanin cewar wa duka Najeriya kasa ɗaya ce kuma ya kamata gaskiya mu haɗa kai don mu samu mu gyara Najeriya. Sai kuma president shugaban ƙasa Muhammadu Buhari so nake in ga cewa ina ga yana aikin da yake na corruption ya yi kyau yanzu so nake a san a taimaki matasa saboda yanzu matasa su suke wahala kamar ka ga yanzu da na je na ga akwai matasa da yawa da suke so su akwai abubuwa da yawa da suke so su yi amma babu kuɗi sun kasa amma idan da yi ne sun iya suna da talent so nake ai investing a matasa a samu program din da za a iya ba wa matasa sai kuma a samu
a basu bashi ba akwai wani program kuma any program ba akwai wannan program ai ko
ai ni ban san da wannan program ba kuma mutanen da na yi magana wanda na je na koma gida na issue din da suka daga kenan suka ce suna da abubuwa da yawa da suke so su yi amma babu kuɗi sai kuma process din samun loan din ma kanshi yana musu wahala so abin da zan so in ga an ba wa matasa kenan da matasa gaskiya suna da abubuwa da yawa da zai iya ƙarawa cigabawan Najeriya amma sai an ba su dama za su iya.
Sita Albanat Maryam Lawal Mutare kenan ƴar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan ƙasar Amurka. Mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gragowar da ni Abdulaziz Adli Toro ke gabatarwa da kuma haɗawa daga nan birnin Washington DC.
Madalla a gaida Abdulaziz Adli Toro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Comrade Bala Usman Karasuwa jihar Yobe ya ce shakka babu al'amarin tsaro musamman ma a arewacin Najeriya abin ya ta'azzara da fatan al'umma za mu ci gaba da addu'o'in zaman lafiya a yankunanmu su ma shugabanni ya kamata su ɗauki matsalar tsaro da muhimmanci fatanmu dai Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya ya kuma bamu shugabanni na gari masu kishin al'umma. Sai sako daga Yakubu Abdullahi Dambam ya ce assalamu alaikum biyoyin Hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce dan nai tare da Allah wadai akan harin da wasu ƴan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar Batsari wanda yayi sanadiyar mutuwar mutum 13 na fatan Allah Ubangiji ya ƙara kare aukuwar irin hakan a nan gaba. Sai sako na gaba ya fito ne daga Ahmad Abacha Macina jihar Yobe yace salam murya Amurka ba shakkar taba hannu a dokar da za ta baiwa ƴan kasar damar samun bayanai dangane da abubuwan da suke shige musu duhu daga gwamnatin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo yayi abin ayaba ne da jinjina kwarai da gaske.
To madalla yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Idris Bashir, imamin babban masallacin Juma'a dake Aba, jihar Abia. Allah madaukakin sarki ya kawo mu watan Ramadan wanda kusan yau mun raba daya daga cikin kashi biyu, don haka muke kara jawo hankalin al'ummar musulman duniya kamar yanda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin Al-Qur'ani mai girma. Musamman da yake ya wajabta mu musulmai azumi kamar yanda ya wajabta kama waɗanda suka zo a gabanin ku. To kalmar attaquna anan ake gina komai, domin shi musulmi ya san cewa azumi wani abu ne wanda yake sirri, wanda idan mutum ya shiga daki yanzu ya ci abinci ya fito ba wanda zai iya cewa ya ci abinci in ba Allah ba. To amma saboda tsoron Allah attaquna din nan, sai mutum ya zamanto ya yi ƙoƙarin ya kiyaye dukkan wani abu wanda yake hakki ne na Allah a cikin wannan watan Ramadan. Gujin magana kamar ta maganar da za ta kawo masa wato sarayar azumin kai tsaye, ya zama azumin ma bai samu shiga ba. Kamar yanda idan maganar ta fito ta wata fuska wanda Allah bai yarda da ita ba, ya zama wannan attaquna din bai samu ba. Amma in attaquna ya samu, to alal hakika wannan ibada da muke gabatarwa muna sa ran Ubangiji subhanahu wataala zai karfe ta kai tsaye ba tare da wani shamaki ba. Haka zalika kuma za mu yi la'akari da abin da ya shafi bangaren yarin bakin mai azumi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hayati wato almisi dadi a wajen Allah. To anan malaman hadisi sun yi bayani cewa ba ana nufin warin baki. Warin baki ya bambanta da yamin baki, da haka kada mutum ya zamanto yana kazanta bakinsa da goro da datti da komai ya ce wai Allah yana son wari. A Allah madaukakin sarki tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah madaukakin sarki mai tsarki ne, baya karban abu sai mai tsarki. A ƙarshe dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan tsoron Allah ya zamanto jikin kowane musulmi, wanda hakan zai ba da dama wajen ibadarsa ta samu karkuwa a wajen Allah subhanahu wataala. Addu'ar mu shine Allah madaukakin sarki ya karbi ibadar mu, ya sanya mu cikin waɗanda ake kyautawa a cikin wannan wata mai alfarma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Amurka ta ce akwai alamun da ke nuna cewa gwamnatin Bashar al-Assad a Siriya na amfani da makamai masu guba, kuma ta gargadi Siriyawa da su dakatar da shi. A jiya Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta yi imanin cewa sojojin Siriya na da hannu a wani hari da aka kai na iska mai guba mai suna chlorine gas da aka kai a ranar Lahadin da ta gabata a arewa maso yammacin Siriya. Mai magana da yawun Amurka ta ce jami'ai suna ci gaba da tattara bayanai game da harin da ake zargin Siriya ta kai. Amma ta ce idan gwamnatin Assad ta yi amfani da makamai masu guba, Amurka da abokanta za su ɗauki mataki cikin sauri kuma da dacewa.
Kuma sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu, kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.